This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Asabar, shugaban Jamus Olaf Scholz ya ce yiwuwar samar da wasu jiragen yaki ga Turkiya kokari ne da Birtaniya ke yi da a yanzu ke matakin farko. Ya sanar da haka ne a sa'ilin da aka tambaye shi akan inda aka kwana game da batun a yayin wani taron manema labarai a Istanbul tare da shugaban Turkiya Tayyip Erdogan, inda ya ce lamari ne da zai ci gaba da girmama da a yanzu yake samun tagomashi daga Birtaniya. Kasashe da suka yi tarayya wajen kera jirgin fadan samfurin typhoon su ne Jamus, Birtaniya, Italiya da Spaniya da kamfanin Airbus AirPA da BAASL da Leonardo LDOF ke wakilta. A tambayar da aka yi masa dangane da hakan, wani mai magana da yawun gwamnatin Birtaniya ya ce suna ci gaba da himma na ganin an kai jirgin fadan na tarayya Turai samfurin typhoon zuwa Turkiya, wadda muhimmiyar kawa ce ga kungiyar tsaro ta NATO. Gwamnatin Isra'ila ta ce wani jirgi mara matuƙi ya kaikaci gidan Prime Minister Benjamin Netanyahu a jiya Asabar ba tare da wani ya jikata ba, yayin da babu wata alama ta yin sanya a faɗan da ake ci gaba da gwamzawa da mayakan Hezbollah a Lebanon da na Hamas da ke Gaza, duk wanda kisan wanda ya shirya harin na ranar 7 ga watan Oktoba. Sojojin Isra'ila sun ce an kaddamar da gwamman hare-hare daga Lebanon kwana guda bayan Hezbollah ta sanar da buɗe wani sabon babi a faɗan. Ofishin Netanyahu ya ce harin jirgi mara matuƙin ya hari gidansa ne da ke garin Caesarea da ke gabar ruwan Mediterranean. Daga shi har mai ɗakin shi ba sa cikin gidan a lokacin, babu kuma tabbacin ko harin ya sami gidan. Netanyahu ya ce a yau 'yan koren Iran da suka yi ƙoƙarin hallaka ni da mai ɗaki na sun tafka mummunan kuskure. Hezbollah dai bata dauki alhakin kai harin jirgi mara matuƙin ba. To sai dai duk da haka ta ce ta kai hare-haren rokoki a arewaci da tsakiyar Isra'ila. Harin kuma ya zo ne a daidai lokacin da aka yi hasashen cewa Isra'ila za ta mai da martani ga wani hari da Iran ta kai a farkon watan nan, wadda ke mara Hezbollah da Hamas baya. A yau Lahadi ne, idan Allah ya kai mu, ake sa ran Prabowo Subianto ya dare kujerar shugabancin Indonesia, ƙasa ta uku mafi girma a demokradiyance, bayan gagaruman nasara a zaben ƙasar da ya zo da sabbin manufofi da suka hada da bayar da abinci kyauta ga yara 'yan makaranta da kuma dan shugaban ƙasar mai barin gado a matsayin mataimaki. Tsohon kwamandan rundunar dakarun musamman mai shekaru 73 ya lashe zaben ne na ranar 14 ga watan Fabrairu da kusan kashi 60 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, inda ya shafe watanni 9 da suka gabata yana gina ƙarfafar majalisar dokokin haɗin gwiwa. A hukumance a safiyar Lahadin nan ne Prabowo zai zama shugaban Indonesia na 8 bayan an rantsar da shi a yayin wani biki a majalisar dokoki akan idan shugaba mai barin gado Joko Widodo. Ana sa ran Prabowo, wanda ya gaza yin nasara har karo biyu a baya, ya gabatar da jawabi ga 'yan majalisar dokoki a farfajiyar majalisar dokokin kasar bayan bikin shan rantsuwa kafin daga bisani ya dunguma zuwa fadar shugaban kasa. A can ne kuma ake sa ran ya haɗu da mataimakin shi babban ɗaga Jokowi, Gibran Rakabumin Raka, mai shekaru 37 a duniya. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, Pakistan ta ce jikin yara biyu ya lauye a kudancin yankin Sindh sakamakon cutar polio, lamarin da ya kai adadin cutar 39 a faɗin ƙasar a bana don cikin watan Maris, lokacin da jami'ai suka ayyana ɓullar cutar ta farko. Ƙasar da ke kudancin Asiya mai yawan al'umma kusan miliyan 240 ta ruwaito kama da cutar polio 6 a shekarar 2023, biyo bayan shafe kusan sama da shekara guda da ɓacewar cutar, inda kwatsam aka sake samun labarin ɓullar cutar. wata sanarwa da ta fito daga wani shirin kawar da cutar polio a Pakistan a jiya Asabar. Ta ce akwai batun salsalar gado a kamuwa da cutar da ake shirin gani a yayin da ake sanar da sabon bullar cutar a garin Sindh. Sanarwa ta kara da cewa irin yadda cutar ta yi kamari da yaduwarta alama ce da ke nuna irin hadarin da ke tattare da yara da ba su samu rigakafin ba. Kasashe biyu kadai suka rage, Pakistan da Afghanistan, da aka samu masu dauke da cutar mai sa na kasa akalla 20 a bana. A ranar Asabar din nan, rundunar sojin ruwan Mexico ta bayyana kwace sama da 18.3 na kwayoyi a ruwan Pacific, wani wawan kamun mafi girma a bugu daya cikin rana guda a samaman da aka gudanar ta ruwa. Wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar dakarun ruwa ta ce jami'an dakarun ruwan sun yi nasarar kwace kilogram 8,361 na miyagun kwayoyi, wanda ya kasance kamun mafi girma da dakarun ruwan suka taba yi a tarihi. Ba a dai sanar da takamaiman samfurin kwayoyin da aka kama ba, to amma an bayyana cewa darajar su ta kai ta kudi kimanin dalar Amurka miliyan 500. An kama mutane 23 a yayin samaman da aka gudanar a kudu maso yamma na tashar ruwan Lazaro Cardenas da ke daura da yammacin gabar ruwan Mexico. Ma'aikatar ta kara da cewa an rarraba kwayoyin ne cikin kananan jiragen ruwa da aka lababa su cikin wani sanduki da ke tafiya ta karkashin ruwa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, mi adalatai karmi da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda dandadan sada zumunta ke ci gaba da yin tasiri ga rayukan matasa a Najeriya da ma kasashen makwabta irin su Jamhuriyar Nijar, inda ake fama da matsalolin yada abubuwan da ba su dace ba a tsakanin matasan, inda za mu ji daga bakin yara, mata, iyaye da kuma kungiyoyi a wani yunkuri na neman mafita. Masana dina alakanta yawan amfani da kafofin sada zumunta da karuwar matsalar yada bidiyon tsiraici da abubuwan da ba su kamata ba, wanda ya zama ruwan dare tsakanin wasu matasa, lamarin da wani rahoton bincike ya gano cewa an fi samun matsalar tsakanin ɗaliban makarantun gaba da sakandare. Suna mai yin kira ga dukkan masu ruwa da tsaki su tashi tsaye a kai. A cikin makonnin baya-bayan nan dai, shirin matasa a duniyar gizo ya mayar da hankali akan matsalar da zummar neman mafita, inda a wannan makon mun ji ta bakin matasa a Jamhuriyar Nijar kamar yadda abokin aikin Mansur Sani ya ji ra'ayoyinsu. Shin menene ra'ayoyin matasa a Jamhuriyar Nijar game da tasirin kafofin sada zumunta? Ga bayani.
Ni sunana Ahmed Bello Rashida. Ni sance gaskiya rezo sosai yana da tasiri kwarai biskan rayuwar ɗaya mace, saboda idan mun lura ɗaya mace ta yi fallasa kanta a biskan rezo sosai, kuma in muka doki al'adunmu da kuma addinanmu da kuma cikin tarbiyya da kuma mutanen da muke cikin su, ya kamata a ce mu ɗaya mata mun sanya ne za mu rinka umarni da wannan rezo sosai da ya zama rayuwa ta yau da kullum. Ya kamata a faɗakar da wannan ɗaya mata rezo sosai ba a yi shi bane ba, saboda ke gwada cikin kokoki abinda bai kamata ba. A matsayin ki na ɗiya mace, zaki zama uwa gobe, a matsayin da zaki iya ɗaukar wani babban matsayi nan ƙasar Nijar. Don ka mu waran-wara mu yanzu faɗakarwa ne ya kamata mu yi don wannan mata su sanya da suke yi suna aiki da wannan rezo sosai, saboda yowa duk abinda ka yi tana yiwa gobe ya tsinte ka. Kenan ya kamata mu san abinda ya kamata mu yi mu yaɗa, mu san abinda ya kamata mu gwaji a matsayin mu na ɗiya mata.
Ibrahim, ni ne shugaban ƙungiya na ANUF wanda ake ce ma Association Nigerian de Over Activist. Gaskiya wannan lokaci ne yanzu kowa ya sani, kun gani yarinya mace surtout ya mata wanda su suna zama cikin daki da yawa, suna samun lokaci zama duk rayuwar su mahi yawa lokacin samun rezo da suke. Kuma sai muke ganin abubuwa da ya kamata a ce an mare zon ba haka na ake yin shi ba. Kuna gani samun station su WhatsApp, samun kan group din su WhatsApp, kuna shiga kuna gani abubuwa da yawa da wannan zagani wanda bai ba haka ya kamata a ce ayi ba. Kenan shi wannan rezo yanzu lokaci ne wanda da uwaye da ma'aikanta da ku press da kowa da kowa da mu ɗan ƙungiyoyi mu zo mu kama mu gani ya ne za a yi wannan rezon ya zama amfani gare mu ba wani fitina gare mu ba. Tunda yanzu mun gane mu da kanmu ne muke sa hotuna. Labari na banza muke zuwa muna yada shi. Labarin ƙarya da bidiyoyin banza wanda ba su fi so kawo ba muke yada shi. Shine muke kira ga matasan mu, surtout ƴan mata. Tunda in mace ta kama abu ga hannu, ita tana iya jawo ta sa namiji ta sa ko har kuwa ciki. Shi sa muke so mu waye mu ƴan mata da kai na harku tukunna mu kai ga maza.
A yayin da ake ci gaba da kokarin lalubo hanyoyin kare matasa daga illolin amfani da kafofin sada zumunta ta yadda bai dace ba. Wata kungiya a jamhuriyar Niger ta gudanar da taron wayar da kan matasa don gudun fadawa cikin barnar da yada ababen da ba su dace ba ka iya jawowa kamar yadda za ku ji daga bakin ɗaya daga cikin jagororin kungiyar.
Yau mun ka haɗu muka ce bari mu kirawo ƴan matan Jihar Maradi mu wayar musu da kai saman kan yanar gizo saboda mu kungiya ce mai aiki da yanar gizo gizo. Lokaci ne yanzu da kowa ya san duniya kowa na saman yanar gizo gizo na. Shine muka ce mu haɗu mu wayar musu da kai saboda ana samun kurakurar da yawa saboda saman yanar gizo na. A matsayin ki na mace ya ne za aiki da yanar gizo nan da ya kamata. Shine muka kirawo su mu kwanta musu akwai kuma attack da wanda suke samu na wasu mayagun na watsa bidiyoyi na banza na watsa labarun banza tunda ga su mata ne. Yanzu ya ne za aiki a matsayin ki na mace in kin ga bidiyon nan ko ki ga labarin na banza ya ne za ki kare kanki ki kare makwabtanki ki kare ma duka jahanku.
To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu lokaci yayi da zamu ji karin bayani akan yadda dandalin sada zumunta ke taba rayukan yara mata.
Inda rezo sosai ke taba ka gani akwai zaman su da kansu su tsaya bata lokaci saman kanshi. Akwai wanda dai alhamdulillah wasu na yin saboda karatunsu amma mafi yawa da aka gane wasu yin su ne suke saboda wani amfani can daban kamar yaɗa labarin ƙarya, bidiyon ƙarya da hotuna na ƙarya. Ki na ga yanzu wannan abin matsala ce. Akwai mutanen mu nan namu nan kasan mu ne sun bar kasan sun tafi kasashe waje su a can lallabe su ne ke aiko mun labaru wanda ba su kamata ba. Sai suke aiki da mutanen mu nan ciki suna aiko musu kuma suke yaɗa shi. Kenan yanzu wannan labarin mu abinda muke so kasan muna son zaman lahiya. Kenan duk wani labari wanda yazo wanda ba mai zaman lahiya muna son su matasan nan da mu muke yaɗa shi. Kira da nake gare su zama duk inda kake da wani alaka da wani ka waye mishi da kai da wanga matsalan nan rezo su ga inda ya kamata a ce an mishi mu mu amfana kasa ta amfana.
Shin yaya wasu matasa mata a jamhuriyar Niger ke cin muriyar dandalin sada zumunta ga bayani.
Ganin gizo gizo gaskiya ina abubuwa da yawa. Kawai in yanzu akai wani taro koko in na gani abinda bai kamata ba irin haka cikin jama'a ina iya yaɗa shi in ce to ga abinda ya kamata ayi ga abinda ya kamata a kiyaye saboda gobe. Don ki ina gani ji yawanci dai gaskiya aiki na a rezo sosai nan fadakarwa ce nake na ina yi. Yau da kai kasuwanci dan ka samu kuɗi da kai ka fallasa wani abu wanda zai ja maka zagi wani ga mata ni na kamata kawai dai ai kasuwanci ya ja maka kuɗi kuma kana iya zama independent ba sai ka roki wani ya baka ba kuma kana iya ba wa'ansu musallai irin mutane su gani gaskiya kai arife ga rayuwa in akwai kasuwanci in ma wa'azi zaka yayi dai da ku gura jikin nan ka zo ka ja ma ƴan uwanka mata zagi saboda ba kowa ke yi ba.
A wani bangare kuma mun ji ta bakin wata matashiya a game da yadda taron da wata kungiya ta shirya don wayar da kan mata ya amfani ta.
Na farko abin da aka koya mu dai an gwada mana yanda zamu tallata abubuwan da muke nan gari na kasuwanci akai da abubuwan da muke nan gari biskan haraka ci gaba wannan duk mun ga yanda ya kamata mu yi su da hanyoyin da zamu bi kuma illolin da mata suke samu a bisa kan shi da abin da suke fuskanta bisa kan ya wasu ana cin zarafin su bisa kan rezo sosu ba sai ne za su yi ba su kare kansu. Na biyu kuma wasu suna yin abin da ba su san illa bane ba su a gare su gani suke daidai ne kamar ka yada wani hoton ka wanda bai kamata ba wannan illa ne sosai abu ne wanda zai iya bin shi har ɗiyan ɗiyanka saboda suna da repertoire kin da suke nan ga a registration shi ya kamata ka san yanda za ka yi ka kare kanka biskan gare shi saboda akwai masu yaudara wannan illa ne kuma koda wani samarin ka ne kake exchange da shi ya kamata ka san me zaka gaya mishi bisa rezo sosu me ya kamata ka yi ka mishi saboda da shi ne wani yake labewa ya rinka maka shantage da bayan shi.
Matasa da iyaye mata a kasashe daban-daban na ci gaba da yiwa junansu kira akan yadda za su guje wa matsalar yada ababen da ba su kamata ba a dandalin sada zumunta.
To ga abokai na ɗiya mata ina iya cewa su kula gaskiya saboda yau kana iya yin abin nan kusa ba yau ba za na waɗi ba gobe akwai abubuwa duniya suke faruwa kasashe kuku nan Niger da za a gani ɗiya mata sun fallasa jikin su daga baya akwai wanda suke mamutuwa akwai wanda suke kashe kansu akwai wanda suke shiga wani yanayi wanda ba ma su iya tawa cikin mutane. Kenan ya kamata mu sa abin da muke yadawa saboda mu saboda kuma iyalanmu saboda kuma uwayen namu da suka ba mu tarbiyya.
Kirana da ƴan mata yannan mu kannan mu ɗiyan mu da suke aiki da rezo sosio ya kamata ka rinka la'akari salulan nan wanda kake aiki da ita in kai aiki da shi hanya mai kyau makami ne mai kyau in kai aiki da shi hanyar da batta da kyau makami ne da zaka bata rayuwarka sosai da sosai cikin baka sani ba.
Sunana Dr. Hawwa Babura. Kirana ga iyaye mata su jajirce akan assasa kawa dangantaka da ƴaƴansu. Gashi yanzu muna nan a cikin wannan wata da ake tunanin mental health, wannan wata da ake tunanin girl child education, duka abubuwa ne waɗanda ya kamata a ce mun zo muna tsokaci a kansu wajen walwalar kwakwalwar ƴaƴanmu, wajen yadda suke da wato freedom na yadda da cewa Allah haka ya halice ni, kuma komin menene ni haka Allah ya yi ni, kuma Allah yana so na a yanda ya yi ni, kuma ni ma na karbi yadda halittar da Allah Ubangiji ya bani. Sannan a turance self worth da self esteem, waɗannan abubuwa guda biyu sai dole an gina su ga wajen tayar da yaro. Su kuma waɗannan abubuwa a gaskiya tun yara suna infant, toddlers, preschoolers, adolescent years, in aka zo ba a gina self worth da self esteem ba, abu yana iya zama a cikin rikici. A irin wannan ne saurayi zai zo ya ce da yarinya ai ko hoton tsiraicin ki ta ga ita kuma sai ta aika, amma in tana da wannan self worth da ethical values, to wallahi za ta iya jajircewa, za ta iya neman shawara duka akan wannan tafarki. Sannan abu na ƙarshe, kar mu manta da talauci da ya mana katutu a arewacin Najeriya. Wasu ƴan matan ma saurayin shine yake ciyar da su, yake ciyar da gidansu, saboda haka suna da wannan pressure din ha'ilau ta duk abin da yace su ga kamar sai sun bada haɗin kai. To ku tashi tsaye ku lura da kanku, ku yadda da Allah, ku rike imanin ku, ku assasa shi.
Matsalar yada labaran ƙarya, bidiyoyin tsiraici, zaki da cin mutunci a dandalin sada zumunta abu ne da ya zama ruwan dare a ƙasashen duniya daban-daban. Kuma sanana na ci gaba da yin kira akan gwamnatoci, iyaye da jagorori a kafofin sada zumunta su ƙara dagewa don samun mafita mai dorewa don gudun abin da ka je ya dawo. To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin abokin aiki na Mansur Sani da ya taimaka shirin ya zo muku, sai kuma saura ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdulrauf na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Ku kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla, yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tsaftar hannu. Bincike ya nuna cewa tsaftar hannu yana da matukar mahimmanci a rayuwar al'umma, kuma yana da rawar da yake takawa wajen kare kamuwa da kuma yada cututtuka a tsakanin al'umma. Wannan yasa hukumar lafiya ta duniya ta ware rana ta musamman, wato 15 ga watan Oktoba na kowace shekara, a matsayin ranar wayar da kan jama'a game da kula da tsaftar hannu, ko kuma ranar wanke hannu ta duniya, wanda ya samo asali tun a shekarar 2008. Kwararriyar likita Dr. Zainab Dambazau, wanda ake yi wa lakabi da The One Health Messenger, ta fara da yi mana bayanin yadda ake wanke hannu, muhimmancinsa, da kuma irin rawar da yake takawa wajen kare yaduwar cututtuka.
Wanke hannu yana da mahimmanci, kuma ya kamata a bi waɗannan matakan zanzan a wanke hannu. A fara shafa hannu da ruwa mai tsafta, sannan a saka sabulu, ka haɗa hannayenka na tsawon aƙalla daƙiƙa 20. Ka tabbatar ka wanke dukkan sassan hannunka ciki har da bayansa, sannan ki samu ko ka samu ruwa mai tsafta ki ɗaure hannayenki ko kuma a ƙarƙashin famfo, sannan a busar da shi da tawul ko kuma a bar su bushe a iska. Wanke hannu yana da mahimmanci wajen hana yaduwar cututtuka kamar mura, zawayi, cutar fata da kuma sauransu. Hakanan, wanke hannu yana taimakawa wajen kare lafiyar jiki daga kamuwa daga kwayoyin cuta, wanda ke rage hadarin kamuwa da cututtuka. Wanke hannu yana taka rawa sosai a wajen lafiyar mutum. Yana hana yaduwar cuta, yana kare lafiyar yara, yana inganta tsaftar jiki, kuma yana hana yaduwar cututtuka daga dabbobi zuwa mutane, ko daga mutane zuwa dabbobi da kuma muhalli.
Shi ma a nasa bangaren, kwararren likitan al'umma, wato public health, Dr. Hassan Shu'aibu Musa, ya ƙara jaddada mahimmancin wanke hannu ne.
Na farko dai, kashi 48 na wasu cututtuka, musamman irin su mura da sauransu, wankin hannu bincike ya nuna yana bada kariya ga samun wannan infection na waɗannan abubuwa har zuwa tsawon kashi 48 cikin 100. Sannan kuma bincike ya nuna cewa wankin hannu yana bada kariya wurin kiyaye afkuwar cututtuka. Wasu masana suna cewa kashi 50 cikin 100, amma wannan din ba a samu tabbacin da haka ba, amma zai iya yiwuwa ma yafi haka. Saboda haka akwai jam control da kuma ba da kariya ga kwayoyin cututtuka wanda za a iya cin daukar su, wato feko orally, da kuma yadda ake mu'amalantar juna. Na uku, muhimmancin wankin hannu. Akwai shi ga shi wato wanzuwar lafiyar al'umma, saboda yana ba da kariya ba wai wa shi wanda ya wanke hannunsa ba, har ma sauran jama'a al'umma, saboda muna da al'adar sallama, miƙa hannu da juna, taɓa juna, da kuma mu'amalantar juna ta gut da gut, wanda idan ka wanke hannunka duk wanda zaka mu'amalance shi zai yi ka bashi kariyar wurin wannan abu. Sai kuma daga baya za a iya cewa wankin hannu al'ada ce da take nuna koyi ga abubuwan da addini suka karanta wurin ba da kariya ga cututtuka. Sannan is cost effective, wato abu ne mafi sauki wanda yake kawo kariya daga cututtuka akan da a bari cuta ta wanzu ta gudana jikin dan adam kafin a je asibiti a nemi magani.
To likita, shin menene tasirin wanke hannu a rayuwar dan adam, musamman ma ta bangaren lafiya?
Akwai wato concept na community health, wato ita kanta al'umma ba za ta wanzu ta samu zaman lafiya ba, musamman a yanayi na wanzuwa ciwo, musamman vulnerable mutane kamar yara, an je makaranta an dawo hannu da datti, ba za a samu zaman lafiya da kariya da zai sa yaro lafiyarsa ta tabbata ba ba tare da an koya musu wankin hannu ba. Sai kuma concept na wato antibiotic resistance, wato shi kansa rashin wanke hannu yana minimizing din amfani da wato kwayoyin magunguna, wato wanda aka fi sani da antibiotic, wanda suke bada kariya ko kuma warkar da mutanen da suke ɗauki ciwo wato na bacteria. Yawan wanke hannu zai sa yawan shan magani ya ragu, kuma invariably yana kawowa sassauci wurin jiki ya saba da shan kwayoyi, sannan zai sa duk sanda aka samu bukatar shan magani din ya zama maganin yayi amfani. To kaga wato yana taimakawa wurin rage wato shi resistance na antibiotic a al'ummance.
To likita, daga ƙarshe, wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu da ma gwamnatoci game da wanke hannu?
Na farko dai, yana da kyau mu wanzar da muhimmancin wannan rana, wato public awareness campaign, ilmantar da al'umma muhimmancin wanke hannu, sannan kuma ya zama abu ne wanda za a ci gaba da yi, saboda wanda bai ji ba ya ji, sannan wanda ya ji kuma a nanata masa, saboda muhimmancin wannan abu. Sai kuma na biyu shine, yana da kyau wato mu yi advocacy ko wato sanarwa da kuma jawo hankulan masu hannu da shuni da kuma masu ilimi da kuma masu mulki da kuma masu dokoki a gurin yadda za a yi a kawo infrastructure development, wato a kawo duk wani abu da ya kamata a ce an yi shi a guri da jama'a suke taruwa, kamar public buildings kenan, yadda za a tabbatar da in mutum yana da bukatar wanke hannu zai wanke hannu, kamar a makarantu, asibitoci, tashoshi da sauransu. Duk wanda ya buƙaci wanke hannu ya zama zai iya samu ya wanke. In an samu wannan ne, to ana kyautata zaton jama'a, insha Allah za su taimaka su ma su yi a nasu bangaren. Sai kuma shawara na mai biyo baya, kamar integrated hand hygiene into healthcare policy, wato duk wata ƙasa ko kuma jihohi akwai abin da ake kira policy, wato tsare-tsare. Yana da kyau a gwamnatance ya zama an yi amfani da wato tsarin da zai iya kawo amfana da wankin hannu, wato ai integrating din shi wankin hannu ya zama yana cikin policy. Akwai kasashen da muka sani a gurin kwatanta yin haka sun sa makarantu akwai lokaci na musamman da yara za su fito su wanke hannayensu, a koya musu, ba kuma a ce su wanke da kansu ba, malami ne musamman zai tsaya ya koyar da yaro yadda zai wanke hannunsa, ya wanke a gabansa, ayi masa yau, ayi masa gobe, ayi jibi yaro har abin ya bi jikinsa ya kaso, a haka ya kare kansa ya kare al'ummarsa. And a wannan kaga an yi integrating issue into health policy. Sannan na ba da shawara akwai wani layer da kasashe ko jihohi za su iya yi, wato community engagement, inda za a iya a samu haɗaka na wato ma'aikatu, makarantu da masu ilimi da ma'aikatan lafiya su tabbatar da an ilmantar da al'umma, an kuma nusar da su gurin yadda za a yi su zama a al'adan cewa wankin hannu ya zama yana cikin abin da kowa yake yi, wato sustainable abin nan community engagement da zai promoting hand wash culture. Sai kuma ƙarshe monitoring and evaluation, za mu iya ba da shawara ya zama bayan an yi wayannan matakai masana da kuma wanda suke da alhakin abu ya zama sun yi developing tools da zai iya amfani da gwaje-gwaje ko kuma bincike da zai tabbatar da ya akai da aka fara wankin hannu al'ummar da ta fara, ya akai aka samu raguwar ƙwayoyin ciwo, saboda ya zama wani abu ne da za a iya nuna wa al'umma cewa abu ne mai kyau. Evidently an karantar da jama'a su yi, kuma sun yi, sannan sai a yi kokari a yi bincike a ga cewa da suka yi what percent na yanayin afkuwar ciwo ya ragu musu, wato za a yi monitoring evaluating, sannan kuma a samu evidence based research, wato a yi bincike wanda zai tabbatar da haka din. Ina ga idan za a samu haka da kuma ƙa'idodin dokoki misali da zai wanzar da haka din, majalisu na ƙasa da jihohi zai taimaka sosai gaya wurin jawo hankalin jama'a a ga an yi abin da ya dace. Sannan ma'aikatun lafiya muna ba da shawara su ma in za su iya ɗaukar irin waɗannan matakai da zai zama an wanzar da al'adar wanke hannu a cikin al'umma, musamman a makarantu, asibitoci da kuma guraren da al'umma suke cuɗanya da junansu.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. Da fatan za a yi amfani da shawarin da muka ji a cikin shirin, musamman ma game da wanke hannu, domin an ce rigakafi yafi magani. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, a kullum nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, barkamu da safiya. Dan uwanku Pasto Zakaria Oga a na Iglesiyar Faithful Witness Evangelical Bible Church dake nan Malali, jihar Kaduna, Nigeria. Wannan sanyi safiya ina so in yi magana a takaice akan fatan samun jagoranci daga Allah, wanda karatunmu na samuwa cikin littafin Zabura 25 aya na 4 da aya na 5, yace ya Ubangiji ka nuna mani tafarkunka, ka koya mani hanyoyinka, ka bishe ni cikin gaskiyarka, ka koya mani gama kai ne Allah na cetona, a gare ka nake sauraro dukan yini. Mai sauraro, ayar Allah ta ce a ƙarshe dukan yini, ma'ana yau Allah ya waye mu gari muna raye, sannan kuma muna da dama mu yi wa Allah sujada a wannan rana majami'u daban-daban a duk fuskar duniya. Mafi girma da mafi dacewa shine mu lura da cewar addu'o'in da shi mai zabura yayi annan ya kamata mu dauke su, mu lura da su, mu kula da su, mu kuma me da wayannan addu'o'i su zama abun da yake ya zama dogara gare mu. Da farko yace ya Ubangiji ka nuna mani tafarkunka, Allah yana nuna mana tafarkunsa cikin ayoyinsa, shi yasa a kowane lokaci da muka karanta sai kaga hasken kalmar yana nan gaban mu, hasken kalmar yana kawaza duhun dake gaban mu, shi yasa yace ka koya mani hanyoyinka, ka bishe ne cikin gaskiyarka da kuma koya mani, ma'ana Ubangiji Allah yana koya mana hanyo, yana bishe mu cikin gaskiyar kalmarsa. Wannan ya nuna mana cewar idan ko Allah zai ji addu'an mu ya ansa roki-roki mu, to dole mu na daya mu kusance Ubangiji Allah, na biyu mu daidaita al'amuran mu a cikin majami'u, daga iyalan mu da kasa gaba daya, addu'in da yake muka iske kanmu. Na daya, in muna tunanin al'amura su gyaru, mai sauraro dole ne mu fara gyara ta farkon mu, in ba mu yi hakan nan ba lalle bai yi wani abu ya gyaru, sai mun ka fara gyara halayen mu. Yayin da muka fito yau, Ubangiji ya amsa addu'o'in mu, ya karbi ibadun mu, ya kuma bishe mu hakan nan, ya daidaita tafarkun kasar mu. Allah ya amsa mana roki-rokin mu a cikin sunan Yesu.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.